Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar Bio Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samu mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Zalal FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanmu da dare da fatan kun gune lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 a gogon Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan a gogon Ghana amma kuma karfe 4:30 a gogon Washington DC. A cikin shirin namu din za ku ji cewa majalisar masarautar Kano ta mai da martani game da rahotannin da ke cewa mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya kashe kimanin naira biliyan 4.6 cikin shekaru 3 da hawansa karagar mulki.
Bunda ya rage a wannan lokaci saura a biliyan 1,893,378,927,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,738,
Za kuma ku ji kiran da mai martaba sarkin Dingiya Alhaji Muhammadu Yunusa dan yayaye na cewa tsarin mulki nan na yaki da rashin da'a wato against indiscipline a turance da aka yi amfani da shi a baya shine kawai za a iya magance matsalolin da Najeriya ke fama da su musamman ma na cin hanci da rashawa. Shin kuna ganin tsarin bada tukuici ga waɗanda suka fallasa masu ɗiban kuɗin jama'a ita ce hanya kaɗai ta yaƙi da cin hanci da rashawa? Yau kan wannan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar kuma da za a kira ita ce 202-205-2655. Muna tafi tare da Aliyu Mustapha Sokoto a labaran wasanni, amma kuma sai kun sha labaran duniya.
Masararo assalamu alaikum. Al'amura na ƙara zafi tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa yayin da ake zaton ƙasar da ke kan tsarin kwaminsanci za ta yi bikin murnar wata rana mai muhimmanci ta hutu a ƙasar da gwajin makamin ƙari dangi ko kuma makami mai linzami samfurin ballistic mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya. A daren jajiberin bikin cikin samar da dakarun sojojin jama'ar Koriya ta Arewa na 85, rahotanni na nuna sabbin ayyuka a wajen da aka yi gwajin makamin ƙare dangin Koriya ta Arewa Pyongyang. Duk da dai masu fashin baki sun nuna babu tabbacin ko lallai za a yi gwajin makamin. A nan kuma shugaban ƙasa Donald Trump ne ya ƙara kiran waya tsakaninsa da shugaban Japan da kuma China daga White House dangane da damuwar Koriya ta Arewa. Kiran wayar da ya ɗauki mintuna 30 tsakanin Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe an yi shi ne domin ƙara matsin lamba a kan Pyongyang don kar su ƙara aikata wani abu da zai jawo ɗaukar mummunan mataki, amma jami'ai a Tokyo sun ce babu wani muhimmin abu da aka cimma.
‘Yan takarar shugabancin ƙasar Faransa guda biyu sun kaddamar da kamfe a yau Litinin na gudun ya da ƙanin wani domin samun ƙuri'u masu yawa ta hanyar nuna wa masu zaɓe cewa suna da hanyoyin sauya Faransa da suke buƙata. Zaɓin da ke gaban masu kada ƙuri'a a Faransa a zagaye na ƙarshe da za a yi ranar 7 ga watan Mayu zai kasance ko dai Faransa ta zauna a cikin ƙungiyar Tarayyar Turai ko kuma ta bi sahun Burtaniya na barin ƙungiyar. Zaɓen tsohon ma'aikacin banki kuma ministan tattalin arziki Emmanuel Macron da kuma ‘yar kishin ƙasa Marine Le Pen ya nuna yadda masu zaɓe suka yi watsi da abin da aka saba gani a harkokin siyasar Faransa, abin da masu sa ido suka ce wani juyin jahali ne a harkokin siyasar ƙasar ta Faransa karo na farko tun da wato jamhuriya ta biyar ta Charles de Gaulle, inda aka yi watsi da masu saucin ra'ayi zuwa masu tsatsauran ra'ayi na jam'iyyar Republican.
Labarin duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya bayyana a gaban jama'a a yau Litinin, inda yake kira ga matasa a garin su Chicago da su zamo 'yan raji a unguwanninsu tamkar yadda yake a da kafin ya yi kamfe ɗin neman office. Obama ya ce a matsayinsa na mai shirya abubuwa na jama'a shekaru 30 da suka gabata a Chicago, ya koyi darasi na indai har mutane za su haɗu su yi aiki tare to za mu samu mutanen da babu kamar su da za su yi abubuwan mamaki. Ya ƙara da cewa darasi da yake tare da ni har kwanan gobe. Shugaban Amurka na 44 ya ce yana fatan taimakawa da kuma jagorantar matasan da za su taso a nan gaba domin a dama da su a duniya. Obama ya ce matsaloli irin su nuna bambancin samu, sauyin yanayi da kuma rashin gaskiya a harkokin manyan laifuka a ma'aikatan shari'a abubuwa ne masu girma, suna da tsoratarwa amma fa abubuwa ne da za a iya gyarawa nan gaba.
Ministan tsaro da kuma shugaban sojojin Afghanistan sun aje mukaman su bayan mummunan harin da aka kai akan wani babban barkin sojoji wanda ya sanadiyar mutuwar akalla sojoji 140 da kuma jikkata wasu da dama. Inge Taliban ita ce ta dauki alhakin wannan mummunan hari akan bataliyar soji ta 209 mai suna Shaheen Corps dake arewacin birnin Mazar Sharif. A wata gajeriyar sanarwa da ofishin shugaba Ashraf Ghani ya fitar, ministan tsaro Abdullah Habibi da kuma shugaban sojoji staff Kaddam Shahim sun aje mukaman su nan take, kuma shugaban kasa ya ce ya amince da murabus din su. Daga baya Habibi tare da Shahim sun fada wa tare manema labarai cewa sun sauka ne akan kansu ba wai tilasta musu akai ba. To labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Zamu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda majalisar masarautar Kano ta mai da martani dangane da rahotannin da ke yawo a kafofin yaɗa labarai, musamman ma na sada zumunta, waɗanda ke cewa mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya kashe kimanin naira biliyan 4 zuwa 6 cikin shekaru 3 da hawansa karaga mulki. Babban dan majalisar sarki mai kula da harkokin kudin majalisar masarautar Kano, Walin Kano Alhaji Mahe Bashir Wali, shine mai da wannan martani a wani taron manema labarai da aka gudanar a yau. Kamar yadda za ku ji yadda ya fara da adadin kudin da sarki Sanusi ya gada a wannan rahoto na Mahmud Ibrahim Kwari.
Shin rayuwarsa abinda Emirate Council suke da shi shine biliyan 2 da naira miliyan 875 da naira 163 da 431 da kuma 17. Amma a cikin wajen 7 ga watan 2 kafin rasuwarsa an tadda miliyan 981,784,579 wanda aka biya yan kwamitin gini a Dubai Railway City na Darmanawa don ci gaba da wannan project. Saboda haka abin da ya rage a wannan lokaci saura biliyan 1,893,928,937,738,38 wannan shine abin da sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya gada.
Dangane da batun kudaden da aka ce sarkin na Kano ya kashe wajen buga wayar tarho da kuma sha'anin sadarwa na kafar internet, Walin na Kano ya yi karin haske.
Kamar council bai taba sayo sarki mota Rolls-Royce, wadannan motoci abokanansa su zaman sa sarki su suka donating wadannan motoci da shi. Amma ba Emirate Council ba inda muke da rakodin Emirate Council ta taba sayo sarki motoci Rolls-Royce sai biyan naira miliyan 37 na 54,600 ga Airtel masu wayar hannu da an biya cikin su da span of shekaru 3 da sarki yayi, shi ne aka biya waɗannan accumulated bills na Airtel.
Haka zalika babban dan majalisar masarautar ta Kano kuma mai kula da sha'anin kudade a majalisar masarautar ya bayyana hanyoyin da majalisar masarautar ta Kano ke samun kudade.
Dama ita Emirate Council hanyar samun kudinta guda biyu ne muhimmai: grant da ake bayarwa a ba mutrifa na dukkanin abin da kowace local government ta gwamnati ta bata, to za a ba Emirate Council 3% of that amount. To 10% of the 3% su kuma gwamnati ta jiha ita ce za ta bawa Emirate Council. To saboda haka the sum of 1.7 million 27,938,260 was collected between July 2014 and 1st of March 2017. Abinda aka ka abinda aka ba mu biliyan 1,727,338 wanda yake ya kaza abinda ya kamata a ba mu dangane da doka.
A ƙarshe Walin na Kano ya yi bayanin cewa matakin fayyace alƙaliman baya nufin amsa ga gwamnati ko kuma hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano da ke shirye-shiryen bincikar lamarin, illa dai mataki ne na fayyace yadda al'amura suke biyo bayan yadda aka yaɗa jita-jita a cikin kafofin sadarwa na sada zumunci ta internet. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a Najeriya har ila yau amma a jihar Bauchi Sarkin Ningi Alhaji Muhammad Yunusa dan yaya yayi kira da a koma tsarin mulkin nan na yaki da rashin da'a wato war against indiscipline a turance idan har ana so a magance matsalolin Najeriya musamman ma abin da ya shafi yaki da cin hanci da rashawan Wakilinmu Abdulwahab Muhammad yayi ko mana da wannan rahoto
Mai martaba Sarkin Ningi Alhaji Yunusa Muhammad dan yaya yayi wannan waiwaye a dan tafiyar ce a zantawa da shi a fadar sa garin Ningi
I want run war against indiscipline wato yaki akan rashin da'a ai ba abin da yafi shi ban taba ganin abin da aka yi ne mun dadi nake son sa sau da kafa ba irin wannan tsari da Buhari ya kawo domin ni abin da na lura idan za a bi shi sau da hadu da'a ita ce gaba da komai in kana da da'a ba za ka yi sata ba in kana da da'a ba za ka yi abin kunya ba in kana da da'a ba za ka yi lalaci ba saboda haka yaki da cin hancin nan da za a dawo da wannan wai da zango a gashin disulin da za a dawo da shi a bin shi sau da halucin daga gida har anguwa har makaranci ne har ƙauye har gari har ƙasa Allah ya da watakila abubuwa za su ɗan ragu mana ba kamar halin da muke ciki ba
a wata sabuwa kuma wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Community for Peace and Corrupt Free Society Nigeria ta gudanar da taro a jihar Gombe don wayar da kai dangane da muhimmancin zaman lafiya goyon baya labbaka gwamnati mai inganci da kuma yaki da cin hanci injiniya Ahmed Zakari shine shugaban kungiyar a Najeriya
dole ne mu tashi mu yaki cin hanci da rashawa mu tabbatar da ganin mun durkusar da ita kafin ta durkusar da kasan mu
da bisani kuma mai wakan nan da ake kira Lambala Wali ya gabatar da waka dangane da hanyar dakile cin hanci a Najeriya
farfacin hanci da rashawa mu farfacin hanci da rashawa muna ji muna tani farfacin hanci da rashawa
Ta yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan shin kuna ganin tsarin bada tikwici ga waɗanda suka fallasa masu ɗiban kuɗin jama'a ita ce hanya mafita a yaki da cin hanci da rashawa kuma hanya mafi tasiri sai kun kira wayanmu
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Ana tare da sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC ga kira na farko mun samu daga ina ne?
To daga Kaduna ne ina kiran ku daga garin Rigasa kuma sunana Murtala a Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawwa to muna jinka Malam Murtala.
To Malam Lawa mun lalo to gaskiya tunda din a da dai ba mu ba da shawaran a ce dan ka kasa ka ce mu aiki a ce sai kuma an ba ku na bakin abin da aka kwato na al'umma ba. Kuma magana akwai kasashen da zaka ga wani zai iya bada rayuwar sa ba ya bada dukiyar sa dan dai ya cece miki kasan sa kuma kasan sa ta ci gaba da wanzuwa da arziki da zaman lafiya ko bayan ba ran sa to amma tunda yanayin salon su ƴan masu halin tseren kasan mu din ne sai da haka to kuma din sai ai haka dama wani lokuta akan ko islamically zaka ga cewa wallah dalili kan sa halatta haramun haka to ba komai dai indai kudin za su dawo ra'ayina kina tashi lafiya
to madalla muna godiya malam Murtala daga jihar Kaduna sai kira bu na gaba wane ne kallai
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
wa alaikum assalam warahmatullahi
malam Muhammad Lalo barka da aiki barka da dare
Alhaji Musa barka da wannan yammaci
to alhamdulillah kamar da ka faɗa sunana Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya to alhamdulillah gaskiya al'amari ni ma kaina ana ra'ayi ina dubawa da cewa idan wannan fallasa irin wayannan ma da suka saka kudin gwamnati suka boye zaka kai ga har la'at sallame ka wanda garin zai kawo fita kwarai da gaske a Najeriya kuma muna fatan su al'umma su rika lura da cewa da inda ake shiga da fice da kudaden yan Najeriya domin idan ka ga abin da ya faru kenan a Lagos an ce an ga wata mata tana cika gana mazgo da kudi ko alhali da garin ta kai ka san ba wacce ya kamata a ce ta huta da irin yadda za a ga shi bane ya kamata a ce gaskiya al'amari su kansu jami'an gwamnati da suke alkawari za su rika biyan mutane to idan ka fallasa din a rufe sunanka kuma a sallame ka sallama mai kyau kace ne maka fatan alkari da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to muna da kware Alhaji Musa bari mu je jihar Bauchi wane ne kan lai
assalamu alaikum Mahmud Allah barka da
yi wa alaikum salam barka da yammaci
kana magana da Sumaila Esfa kashin madaki karamar hukumar Ganjewa
yawa muna jin ka mallam Sumaila
to alhamdulillah wannan maudu'i da kuke yana da kyau kuma arga Allah akan wannan maganan yake da cin hanci da rashawa akan wannan abubuwa da aka fito da shi yana da kyau sai dai gaskiya in baka mu bincike muke muna nan a jihar mu muna nan duk inda muka san an boye kudaden nan muna nan muna ta farauta ne
wato ba ku dai zauna ba kenan
a'a ba mu zauna ba ai wannan zai kawo ci gaba ma kasa sosai Mahmud Lalo
na'am
in Allah ya sa muka dace mu ma muna nan zamu bayyana su muna nan saboda kasan mu dai a ce mu wa kanmu dai mun samu su sauke kaman mu yi koyi da wasu kasashen duniya
amma kana ga kuma ba wata hanya ba wai ina nufin ai watsi da ita wannan hanya ba da tukuicin bane ba wata hanya kuma da za a iya bi wajen ganin an wato gano inda waɗannan kuɗaɗe suke boye
akwai hanyoyi saboda ko da aka yi domin su ayi an yi wasu suka san an yi abin da su kuma har ga Allah domin dalili wasu an yi abin da su kuma ba a taimakon su to idan an yi hakan kaga sun san za su samu wani percentage da ke ciki za su taimaka wajen fallasa wayannan mutane
to mun gode Malam Sumaila daga jihar Bauchi muna jihar ta Bauchi har yanzu wane ne a kan layi
assalamu alaikum
amin wa alaikum salam
Sani makanike ne daga Kazin Malaki karamar hukumar Ganjuwa Bauchi state
to muna jin ka Sani makanike
gaskiya muna jin daɗi akan abin da Baba Buhari yake yi akan maganar yaƙi da cin hanci da rashawa kuma muna murna da wannan abin da ake yi hello
eh muna jin kamalan sani
yawa to shine muke ganin cewa lalle ya kamata mutane su ji tsoron Allah su sani cewa boye dukiya ba wani abin arziki bane tunda baka zo da dukiya duniya ba kuma ba za ka tafi da dukiya lahira ba don haka mutane su ji tsoron Allah a rayuwarsu
yanzu Malam Sani kana anaka tunanin kana ganin akwai wata hanya da za a bi baya ga wannan shiri na bada tukuici ga waɗanda suka fallasa wanda suka ɗibi waɗannan kuɗaɗe domin a kwato wasu ƙarin kuɗaɗen
eh za a iya bada tukuici kuma muna murna da wannan abin da ya fi
na ga kaman layin Sani makanike daga jihar Bauchi ya tsinke Namba dai da za a kira ita ce 2022055655. Yau muna magana ne kan wato tsarin na bada tukuici. Shin wannan ita ce hanya kadai da za a iya bi wajen fallasa masu ibon kudin jama'a kuma hanya mafi tasiri? To ga kira mun samu. Wane ne kan lai? Hello, wake magana? Hello, kana tare da mu? Na kaman layin nashi ya katse da fatan zai sake gwada mu lambar da ita ce 2022055655 kada manta sai an sa alamar ƙari wato plus sai a sa daya sai a jiro lambar to mallala ga wani kira mun saki samu wane ne akan lai
nan da tiware diga gire da Muhammad said
yawa to muna jin ka mallam Muhammad
babu ni ga na miga gaisu ana ne zuwa gare ku kawai Allah ba damuwa
ba kada abun fada dangane da abun da muke tattaunawa mallam Muhammad
a ba da ba gobe za mu magana ne
to Allah ubangiji nuna mana mun gode kwarai da gaske da ka samu damar haka kira mu domin ka gaida mu lambar da za a kira ita ce 2022055655 sai an sa alamar ƙari sai a sa wato plus kenan sai a sa ɗaya sai a jiro lambar To ga wani kira mun samu. Wane ne akan layi?
Ibrahim mai wacce hula a garin Maigode a can ba.
Yawo to muna jin ka Malam Ibrahim.
To ni gaskiya ra'ayina akan wayannan barayin namu na Najeriya.
Malam Ibrahim kakka saurin kiran su barayi saboda sai an kai su gaban hukuma an wato an yanke musu hukuncin cewa lalle su suka dibi kudin nan kafin ka fara ma maganan ko su suka dauka.
To wayannan koda an gane su suka dauki wannan kudin ni a tunani na gaskiya ba za a yi hukunta su ba.
Me yasa ka fada haka?
Ya ra'ayina kenan dan ina ga hukuncin sai dai Allah tunda ba wani hukunci da za a daidaita da laifin su.
To muna godiya Malam Ibrahim kai ne kuma dama wanda zamu dauki wayar ka ta karshe domin saboda ana daga mun hannu lokaci ya riga yayi. Da fatan za a kira mu gobe domin a bayyana ra'ayi. Muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadon mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. To nan da ƴan mintoci kadan yanzu zamu taba kwallon nan da aka yi jiya tsakanin Barcelona da Real Madrid, amma kafin sa nan bari mu fara da batun rashin da aka yi a Najeriya lokacin da wasu masu kallon kwallon kafa suka kone kurmus a lokacin da suke kallon kwallon kafa a Kalba a tsakanin Manchester United da Anderlecht a makon jiya. To dangane da wannan ne yanzu haka ita kungiyar Manchester United din ta aika da sanarwa ta musamman tana nuna juyayi da kuma ta'aziyya ga su iyalan wanda abin ya shafa. Ko bayan ita Manchester United shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa iyalan wanda abin ya shafa jaje da kuma ta'aziyya kan wannan rashi. To halin yanzu an ce ta gwamnatin ta Chris Roba din ta kafa kwamiti na musamman domin ya bincike abin da ya faru din da kuma ba da shawarwari domin a hana sake aukuwa sannan gaba. To wannan sauti ne daga tashar talabijin ta Sky Sports da suka nuna kwallon da aka yi jiya ta El Clasico tsakanin Real Madrid da Barcelona wanda kuma ƙarshen ta musamman su ɗan Real Madrid da ko'ina suke a cikin duniya har yanzu sanin cikin dumami na abin da ya same su jiya musamman ƴan Real Madrid da suka sanin cewa an gama da Barcelona a gasar La Liga da ake yi. To ci 3-2 da su ƴan Barcelona suka ɗaukawa ƴan Real Madrid ɗin jiya ya tada su daga bacci. Kuma wannan ya sa yanzu ita gasar cin kofin na La Liga ta sake koma danya kenan domin a da an yi zaton kosu ƴan Real Madrid din sun zarce zuwa lashe wannan kofi din. To ko ba a tambaya ba dai an san taurarin wannan kwallon ta jiya shine Lionel Messi.
Look at the faces of the Real Madrid fans and the Real Madrid players, unbelievable. His 500th goal for Barcelona.
Dan Argentina Lionel Messi shine ya sa kwallaye duka biyu da suka baiwa ita Barcelona nasara musamman kwallon karshe wanda ta ada sauran daƙiƙa 12 a ƙarin kwallon nan ya dirka ta a cikin ragar ƴan Real Madrid. Kuma wani abin farin ciki a wurin Lionel Messi shine cewa wannan kwallon da ya sa jiya ta karshe da suke kwallo ta 500 da ya sawa Barcelona. Saboda haka yanzu idan aka kalli allon ita kwallon ta La Liga za a ga cewa Barcelona ce a matsayi na farko da maki 75 ko da yake ita ma Real Madrid din maki 75 ne take da shi amma akwai bambancin gololin da suka sa. Atletico Madrid da ce ta uku. A bangaren Premier League na Ingila kuma Chelsea ce a sahun gaba wato da maki 75 ita ma sai Tottenham ta biyu da maki 71 da kuma Liverpool da maki 66. Jama'a abin da ya sauka a shirin labaran wasanni yau kenan sai anjima.
Yanzu kuma sai shafin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 25 ga watan Afrilu ce ranar da aka ware domin nazarin illar zazzabin cizon sauro a duniya. Rana ce kuma ta tattaunawa da irin kokarin da duniya ke yi na shawo kan zazzabin cizon sauro da kuma kawar da wannan mummunar cuta kwata-kwata daga doran ƙasa. Taken bikin na wannan shekarar shine kawar da zazzabin cizon sauro baki ɗayanta. A shekarar 2015, mutane miliyan 212 ne suka kamu da zazzabin cizon sauro, kuma mutane 429 ne suka mutu. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta bada rahoton cewa kashi 90 cikin 100 na masu kamuwa da wannan cutar daga nahiyar Afirka ne, kamar yadda kashi 92 na mace-mace da ake samu ke da nasaba da zazzabin cizon sauro a nahiyar Afirka ne. Abin farin cikin shine ana iya rigakafi daga kamuwa da zazzabin cizon sauro da kuma magance ta, kuma akwai kwarar hujjayin imanin kawar da cutar daga doron kasa kwata-kwata. Haka kuma a shekarar 2000 zuwa 2015 lokacin da kasashen duniya suka sake zage damtse domin kokarin yaki da cutar, an samu raguwar kashi 29 cikin 100 na kamuwa da cutar a duk fadin duniya. Amma duk da haka a cikin kowaɗannan mintuna biyu yaro ɗaya yana mutuwa sakamakon kamuwa da zazzabin cizon sauro. Wannan shine dalilin da yasa muke ci gaba da mayar da hankali akan rigakafin ta. A cikin jerin makaman da muke da su wajen yaki da cutar sun hada da gidan sauro da aka fesawa magani na kashe kwari da kuma maganin kashe kwari da ake iya fesawa a cikin daki da ke kashe sauro. Idan ka hada da waɗannan kayayyakin kariya da kuma dabaran kare kai daga kamuwa da cutar a lokacin da mace ke da juna biyu, za a samu raguwar tsadar magani da kuma ingantacciyar hanyar magance cutar zazzabin cizon sauro nesa ba kusa ba. Za a kuma ci gaba da samun raguwar mace-mace sakamakon cutar da kuma kamuwa da ita. Duk da haka akwai sauran aiki domin tunkara sauran kalubalen da ake fuskanta da suka hada da samar da maganin kashe cutar da ke bijirewa kaifin maganin jinyar zazzabin cizon sauro. Hukumar lafiya ta duniya ta samar da wata dabara da ta samar da jadawalin yaki da cutar da dukkan kasashe da suke fama da annobar cutar domin yaki da ita da kuma ganin an kawar da ita. Burorin da ake so a cimma kan shekarar 2020 su ne a rage kamuwa da cutar da akalla kashi 40 cikin 100 da kuma rage kashi 40 a cikin 100 na mace-mace a sakamakon cutar da kuma kawar da cutar akalla kasashe 10 da kuma samar da kariya a dukkan kasashe da ba su da cutar da zazzabin cizon sauro. Idan muna so mu samu nasara, wajibi ne masu ba da gudunmuwa su ƙara tallafawa da kuɗaɗe. Amurka ta fi kowace ƙasa ba da taimako wajen shirin nan na yaƙi da kamuwa da kuma kawar da zazzabin cizon sauro. Ta ba da taimako kashi 50 cikin 100 na dukkan taimakon da sauran ƙasashe suka bayar domin ƙaddamar da shirin. Har ila yau, idan ana so a cimma wa'adin a shekarar 2020, wajibi ne a samu kuɗaɗe da ake buƙata. A wannan rana, Amurka na kira ga ƙawayenta da kuma abokanta a faɗin duniya da su tallafa wajen samar da kuɗaɗe domin tunkarar da kuma kawar da wannan mummunar cuta baki ɗaya daga doron ƙasa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wannan kuma shine labarin mu a takaice.
Jami'ai a kudu maso yammacin kasar Somalia sun kaddamar da hukuncin kisa akan wasu ƴaƴan kungiyar Al-Shabab guda hudu da aka same su da laifin tada nakiyoyin da suka yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin 80. An yanke wa mutanen hukuncin kisa ne a watan Fabrairu a wata kotun sojojin Somalia a birnin Baidoa, mai nisan kilomita 240 kudu maso yammacin babban birnin Mogadishu. Yayin da jami'an yankin da mazauna yankin ke sowa, wasu kuma na kallo, maharban soji suka bindige su har lahira a Baidoa. Tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya bayyana a gaban jama'a a yau Litinin, inda yake kira ga matasa a garin su Chicago da su zama ƴan raji a unguwannin su tamkar yadda yake a da kafin yayi kamfe din neman office. Obama ya ce a matsayinsa na mai shirya abubuwa a jama'a shekaru 30 da suka gabata a Chicago, ya yi koyi da darasi na inda har mutane za su haɗu su yi aiki tare, to za su zama mutanen da babu kamar su da za su yi abubuwan mamaki. Ya ƙara da cewa darasin da yake tare da shi har kwanan gobe. Shugaban Amurka na 44 ya ce yana fatan taimakawa da kuma jagorantar matasan da za su taso a nan gaba domin a dama da su a duniya. Obama ya ce matsaloli irin su nuna bambancin samu, sauyin yanayi da kuma rashin gaskiya a harkokin manyan laifuka a ma'aikatan shari'a abubuwa ne masu girma, suna da tsoratarwa, amma fa ba abubuwan da za a gagara gyarawa bane.
To masu sauraro, baki da abin da ya sauke nan a cikin shirin namu na wannan lokaci, kuma gobe idan Allah ya kanmu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ita ne gabatarwa, da kuma Sa'ida Hamdu da ta hada mana wato wannan shiri, sai kuma injiniyan mu Rab Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC.